Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Sannun mu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa shiri ne da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa da al'ummomi da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da ɗabi'u don warware matsalolin da suka addabe mu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da yadda cibiyoyin ilimi ke hado kan dalibai daga sassa daban-daban don samar da ilimi a fannoni daban-daban da kuma cuɗanya da juna da fahimtar addinai da ɗabi'un juna don samun zaman lafiya.
Muna rayuwa ne a dukan mu ƴan adam ne kuma bayin Allah ne dukan mu da mu da malaman mu da ƴan uwan mu dalibai muna karkashin inuwa ɗaya ne ta mu ƴan adam ne ba bambancin addini ko kuma bangarancin siyasa ko wani bangaranci na wani abu gaskiya.
Gaskiya ni da na shiga wannan makaranta dukkan mu mun ga mun zama kaman yawa don ba wani abun da yana nuna kaman bambanci ko na addini ko yare ko kuma duk anything na siyasa da babu a ciki.
Cibiyoyin ilimi na daga cikin manyan kafafe da ke baiwa dalibai damar cuɗanya da juna walau a aji ko a ɗakunan kwana. Dalibai daga yankuna daban-daban da bambancin kabilu da addinai na samun zarafin fahimtar al'adu da addinan juna. Kan haka ne na tattaro waɗansu dalibai don tattaunawa kan mu'amalarsu da juna a makaranta.
Sunana Aisha Musa Abubakar, ina Faculty of Health Department in Community Health and Extension Workers.
Kaifo.
Sunana Gideon Jacob Kuga, ina karanta ina department na Library and Information Science.
To sai kefa. Sunana Victoria Morrison Barnabas, na Library and Information Science.
Kefa.
Sunana Hawwa Abdulkarim Abubakar, ina ajin Business Management Administration.
Haji Aisha, ya kuke mu'amala da juna a wannan makaranta?
To alhamdulillah, gaskiya mu'amala tsin mu tsakanin mu dalibai wanda muka kasance muna mababbantan addinai da aqidu, ba wani bambanci, muna rayuwa ne as one. We are living as a same nation. Muna rayuwa ne a dukan mu ƴan adam ne kuma bayin Allah ne dukan mu da mu da malaman mu da ƴan uwan mu dalibai muna karkashin inuwa ɗaya ne ta mu ƴan adam ne ba bambancin addini ko kuma bangarancin siyasa ko wani bangaranci na wani abu gaskiya.
Malam Gideon, yaya ake zaman mu'amala tsakanin mabambantan addinai a wannan makaranta?
Gaskiya ni da na shiga wannan makaranta dukan mu mun ga mun zama kaman yawa don ba wani abun da yana nuna kaman bambanci ko na addini ko yare ko kuma duk anything na siyasa da babu a ciki. Muna nan kaman yawan musamman ni ina da abokai ina akwai Aslam da Aliyu wani lokaci muna ci abinci a wuri daya kun na sha abun ma su ma suna karasawa in sun sha na ji zan karba ni mu zan karba shi to abun ya kara inganta rayuwata wadaka na ji dadi yanda muke a nan wurin kaman gida daya ne.
Malama Victoria, yaya kike zama cikin mu'amala tsakanin dalibai musamman a wannan makaranta da naga akwai musulmi, akwai krista, akwai kowa da kowa?
To godiya ga Allah, a gaskiya shine a matsayina ma wanda na riga na kai kusan kaman uwa ne a wurin su. Ya'yan nan suna ba da respect ma kowa da kowa bisa ga yadda mutum yake. Yawancin su suna ce mini mommy. Babu wani bambancin addini, muna nan kaman ɗaya ne domin mun zo koyo ne. Fatan mu da begen mu shine mu daga wannan kasa zuwa wani wuri, ba maganan addini ba. Mun gane cewa yanayin addini ya kawo mana ja da baya da yawa a wannan kasa. Ina ga wannan ne ya sa cewa dukan mu kaman ƴan Najeriya mu haɗa kai tare domin mu gina wannan kasa.
Za mu zo mu bada wannan shawarwari. To Hajji Hawwa, yaya mu'amalanki da sauran mutane ko kuma ƴan uwanki dalibai da malamai a wannan makaranta?
Eh, haka ne gaskiya. Da shin na kasance musulmani amma kuma gaskiya musulmani ƴan uwana ma kawaye na ma duka mostly Christians ne. Duk da cewa dai akwai musulman a cikin ajin mu, to gaskiya na fi yi mu'amala ma da Christians din sama da ƴan uwana musulmai. To gaskiya ba mu da wata matsala a cikin makarantar nan ta bambancin addini. Duka mun haɗa kan mu ɗaya ne, ba ma nuna bambanci tsakanin mu.
Haji Aisha, ila anguwanku baki tashi kinga kwa krista ba. Ya kike ji da kika zo nan kika hadu da wa'anda ba addinin ku daya ba?
Do dai ba nan bane farkon inda na fara
mix,
na fara yin mu'amala da ƴan uwana da muke da bambancin addini da su. Ban ji wani abu ba saboda na dauke su a matsayin ƴan uwa. Dukan mu bayin Allah ne, Allah ne ya halicce mu gabaki daya. Bambancin addini ko wani abu ba zai saka kyamaci mutum dan uwanka ba, saboda baka san wata rana inda zaka je ka hadu da shi ya maka rana ba. Kuma yanayin yanda kan mu'amalanci mutum a lokacin da ka fara rayuwa da shi, shi zai determining din abinda shedar da zai je bayar akan kabilar ka ko akan addinin ka ko akan community dinka a duk inda ya je ya zauna. Duk inda wanda ba musulmi ba zo yi mu'amala da musulmi, kan mu'amalance shi da kyakkyawar mu'amala. Idan ya je gurin wanda ba musulmi ba ji suna sukar musulunci, ba zai bada goyon baya ba, zai ce ni ba haka suka mu'amalance ni ba. To ina la'akari da irin wannan na rungumi ƴan uwana ga baki ɗayan su, mu ci tare, mu sha tare, mu yi wasa tare, ba wani bambanci, dukan mu mutane ne.
Mai shafi yanayin karatun ku zama
fa ba bai shafa ba, amma muna yin kusan 70-30 ne tsakanin mu da su a makarantar, kusan su SUG sun mu ma kusan duk wani abu mai karfi a makarantar duk su suke rike da shi. Dole mun dan fi yawa, amma dai hakan bai sa an nuna bambancin ko nuna mu mun fi yawa, su ba su da yawa. Makarantar ta mu ce a'a ba a yi wannan ba, kowa da kowa an rungume shi a makarantar gaskiya.
Malam Gideon, idan ka duba yanda kafin ka tsallako ka zo nan makarantar, kila zaka wuce anguwanni har ka tsallako ka zo nan, sannan kuma a aji ya kuke zama tare da waɗanda ba addinin ku ɗaya ba domin ku koyi karatu?
To a takaice dai ba za a iya rasa irin wannan tunani ba a hanyar zuwa makaranta. A yanayin irin abokanin da na samu a nan ma su ne suka bani karfin, na riga na shakku da su, kuma kowa a nan wurin na ganin shi kamar mun girma a wuri da abin da yana bani kwarin gwiwa kenan, ba mu da matsala da zaka. Makarantar nan ta yi kokarin haɗa kanmu da sauran yawan mutane wanda muna da bambancin addini, amma kuma yanzu mun sake da juna, ba mu da matsala.
Kana matashi, kuma yawanci matasa irin ku ne ake samu suke kawo wannan bambanci. Idan aka tashi rikici ma za a samu matasa irin ku ne suke shiga wannan rikici dumu-dumu. Abinda ka koya a nan, me ka gani na fahimtar cewa za a iya zama tare, matasa za su iya haɗa kansu musamman ko da ba addinin su ɗaya ko yaren su ɗaya ba?
Bisa ga abinda na experience a nan wurin, na koyi wasu abubuwa wanda ya kamata ni ma in gaya ma wasu wanda suna da irin wannan halaye. Na nuna bambanci addini ko siyasa ko yare a nan, gaskiya an riga an koya mana. Kuma kamin in zo nan wurin dole ne ina yi wannan tunani. So yanda muke a nan wurin, ni addu'a na shi ne mun fita waje da irin wannan halin da mun gani a nan, kuma mu koya wa wasu cewa kar mu dinga kyaman juna, kuma mu nuna ma juna mu a bambanci addini ko na siyasa ko na yare.
Madam Victoria, a matsayinki na uwa, me kike koyar ma waɗannan ɗalibai ta yadda za su fahimci cewa a dafa ku tsaranku kun yi zaman lafiya, a wannan karo su yi zaman lafiya?
To a kowane lokaci dai tattaunawarmu da su mukan yi tattaunawa, musamman kaman wannan ɓangaranci na addini na me ma baya shigowa a nan, domin mun gode ma shi rectonmu a kowane lokaci maganan shi shine nan ba maganan musulmi ko krista, nan wuri ne wanda ya tara waɗanda za su yi koyo, waɗanda suka zama dalibai. Kuma mukan zauna da su mu yi tattaunawa in ce musu tun ba ga asaranku kuna ƙanana, ku nemi ilimi, ku sa kai ku nemi ilimi, kada ku yadda wani ya cuce ku, kada ku yadda wani ya ba ku shawara wanda ba daidai ba, wanda zai iya sa ku ba za ku iya cimma burin abin da ya kamata ku cima kaman matasa ba. Ya kamata kowane lokaci matashi ya yi kokarin ganin cewa gobe shi zai yi kyau. Na ce mu kaman iyaye mu makara, iyayenmu ba su iya sai mana ba, amma ku kaman ƴaƴa muna kokari, na san iyayenku suna kokari suna muku. Saboda haka kada mutum ya yadda wani abu ya sa shi har bare kai destiny shi ba, kowa ta yi kokari. Domin musamman kaman mu mata, idan ka shiga gidan aure yin makaranta yana da wahala, amma a matasanku ku yi kokari ku yi makaranta. Yayin da kun yi kuna haifan ƴaƴanku, kuna nan ne kuna aikinku ko kuna sana'anku, kun ga babu wani tashin hankali, babu wani damuwa.
Haji Hauwa, kin yi aure? To tunda baki yi aure ba, abinda kika koya a nan kina ganin kaman zai taimake ki na rayuwa, har ma idan aka ce kin yi aure ya zama kin tallafa wa mijinki da ƴaƴanki?
Gaskiya, saboda muna koyan abubuwa da yawa ni fannin da nake dai ina fannin kasuwanci ne. To fannin kasuwanci kuma kin ga zai taimaka min ta kowane bangare, ko da a ce ma ina cikin gida zan iya kama sana'ata a cikin gida nayi. To gaskiya makarantar mu tana da haɗin kai sosai tsakanin musulmi da Kirista, ma maluwar bawancin addini. Muna da haɗin kai mu'amala da komai da komai dai na rayuwa.
Zaman lafiya da daɗi sai da shi zama kuma burina.
Yanzu kuma ga gudunmawa kan zamantakewar mu.
Sunana Margaret Afungre, ni Impact Supervisor ne da Books to Africa. Muna so mu karfafa karatu a Africa. Muna jin daɗi da yanda muka gani yanda makarantar yake, yanda suka karbe mu, ba wani bambanci, ba wani kai Krista ne, kai musulmi ne, kai wannan ne, duka muka gani ɗaya, kuma muna wasa da su. Ba yanda zaka ce wai zaka yi magana akan addinin mutum baka karanta ka sani mene addinin ba. So mun kawo su takardun nan so da in kai kana so ka sani mene musulunci yake ka karanta ka sani, in kana so ka sani mene kristanci yake ka karanta ka sani. Kuma ba just duka religious books bane kawai, akwai educational books, akwai leisure books, akwai motivational books that zaka iya ka karanta ka san other part of the world.
Masu sauraro, a nan zan diga aya a shirin zamantakewa na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
Sai mun yarda za mu sasanta, sai mun yarda za mu daidaita.